Karin siyasiya da jami'ar APC mai mulki ta yi a mukamin shugabancin Majalisar Dokokin Najeriya na 10 mai zuwa na ci gaba da haifar da martani daga kungiyoyi da ke goyon bayan jami'ar APC da masu ruwa da tsaki har ma da masu son tsayawa takaran.
We are requesting that he reconsider his stance on the zoning arrangement and allow for further review by the National Executive Committee of the party.
A nan Adanu Azaya na kungiyoyi da ke goyon bayan jam'iyyar APC, wato APC Support Groups a Turanci, yake cewa ya kamata uwar jam'iyya ta sake duba wannan batu na rabon mukamai a Majalisar Dokokin Kasar. Azaya ya ce kungiyoyin na kira da babbar murya ga sabon shugaban kasa da ya sa baki saboda uwar jam'iyyar ta sake lale a wannan batu na zaben shugabannin. Shi ma shugaban gamayyar kungiyoyin Arewa CNG Jamilu Aliyu Taranci ya tsokaci ne akan wannan batu.
Idan dai har jam'iyya irin ta APC wadda ta tsaya kai da kafa cewa lalle zaben primary din wannan jam'iyya na hidda gwani kar a takaita shi a yanki guda, duk dan Najeriya wanda yake cikin dan jam'iyyar nan yana fitowa ya takara, suka tsaya suka hito mutane da yawa suka yi takara aka jefa ƙura'a, wanda ya samu Allah ya bashi ya samu, aka gama wannan. Ita ƙasa ita fito ta kashe manyan makudan kuɗi wajen tabbatar da cewa an ba ƴan ƙasa dama domin su zabo mutane da su wuce su a double level daban-daban. To mu ga dalilin da zai sa ba yanzu kuma wasu sun fito suna agitation cewa lalle idan za a yi zaben majalisa ta 10 a ba wasu ne kadai sune za a ce kamar an sa su as anointed candidate. Wannan ba daidai bane, wannan katsallan bakaɗe ne ga demokradiyya, sannan kuma wannan maida demokradiyya baya ne, kuma wannan yana rage ita kwarjini da kuma ita kanshin roman ita demokradiyya.
A lokacin da yake naki nazari kan zaben shugabannin majalisar, babban sakatare na kungiyar kwadago ta TUC Comrade Nuhu Turo yayi bayani cewa
kunnin tsarin mulki ya bada yanda shugabanni za a same su ko kuma za a yi shugabanci. So abin da ya kamata a yi shine a bar ƴan majalisa su zabi waɗanda za su shugabance su, don da a cikin duk ƴan majalisun nan kowanne yana da daman a bashi wannan daman. Saboda haka ba daidai bane a dauko wani a daura a kansu, ya kamata a bar su zabi wane ne shugabannin su, domin in ba haka ba in ta je ta dawo dole za a samu matsala. Shi yasa ake samu za a zo a samu dokoki ma da ba wanda zai taimakawa talakan Najeriya ba. Saboda haka muna ganin wajibi ne shugabannin 'yan siyasa su bar su zaɓi kowane ne shugabannin su za su zama, shine kawai adalci, shine kuma ƙasar mu za ta ci gaba.
Daya cikin masu takarar kujerar a Majalisar Wakilai wanda kuma shine mataimakin kakakin na yanzu Ahmed Idris Wasi ya yi ƙarin haske cewa
farko tukuna na so in faɗa miki cewa hanyar da kuma inda muke sibirin kowa ya san inda yake, kuma ina tabbatar miki in Allah ya yarda APC za ta yi rinjaye kuma za mu samu shugabannin nan za su tuska mu mun ce da duk abin da ke faruwa. Karshen bukatar majihaji sallah, kuma in Allah ya yarda ina tabbatar miki cewa APC za ta samu rinjaye.
A yanzu jam'iyyar APC tana da rinjaye a Majalisar Wakilai da membobi 162, PDP tana da 102, jam'iyyar Labour tana da 34, NNPP tana da 18, ABGA tana da 4, SDP tana da 2, sannan YPP tana da kujera 1. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.